jami'ar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a Najeriya darajar takardun kuɗin ƙasar wato naira ce ke ci gaba da faduwa, al'amarin kuma da ya fara shafar farashin kayayyaki. A birnin Yamai na jamhuriyar Niger kuma jama'a ce ke ci gaba da nuna fargaba dangane da yadda 'yan fashi suka fara kai farmaki a kewayen bankunan birnin. Idan muka sake komawa Najeriya, za a ji wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da shugaban hukumar da ke kula da kafofin watsa labarai na kasar, Shehu Balarabe Illela, game da dalilan gwamnatin kasar na bayar da lasisi 159 ga wasu sabbin gidajen watsa labarai a lokaci guda. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, amma dukkanin su sai an saurari labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Laraba, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa wa gwamnatin Habasha cewa ta nuna masa wata takarda ko shaida da ƙasar take da ita akan zargin da ya kai ga koran manyan jama'a aikin jin kai su 7 daga ƙasar. A wata musayar kalamai da ba a saba gani ba, Antonio Guterres ya yi jawabi a kwamitin sulhu bayan da jakadar Habasha ya yi zargi-zargi akan ma'aikatan majalisar, ciki har da zargin sun ƙara yawan mutane masu buƙatar taimakon jin kai da mutum miliyan guda kana san ambato mace-mace da ba a yi ba. Guterres ya ci gaba da bayani cewa sau biyu yana faɗawa Prime Minister Abiy Ahmed idan yana da wata damuwa ta rashin adalci game da wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya, to ya faɗa masa kai tsaye saboda shi kuma ya gudanar da bincike. Kani ya ƙara da cewa matakin da Addis Ababa ta ɗauka ya saba wa dokar ƙasa da ƙasa ta ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda manyan dokokin duniya suka ba su kariya. Guterres ya nana ta cewa yana buƙatar gwamnatin Habasha ta bada haɗin kai domin ma'aikatan jin kan su yi aikin da ya dace na rage raɗaɗin wahala da miliyoyin 'yan Habasha ke fuskanta. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Laraba cewa tattaunawarsa da manyan jama'an Faransa ya yi ma'ana ainun kana za ta iya kai ga buɗe sabon babi na haɗin gwiwa tsakanin Washington da Paris, wurin daƙile ayyukan soja da China ke gudanarwa a yankin Indo-Pacific. Yana da matukar muhimmanci ga Amurka ta ga nahiyar Turai baki daya, musamman ƙasar Faransa sun yi ƙarfi kana su yi aiki tare a yankin Indo-Pacific, Blinken yana faɗa a wani taron manema labarai a Paris, babban birnin Faransa. Ya kammala rangadinsa a Turai ne da tattaunawa da wasu ministocin harkokin waje a taron kungiyar raya tattalin arziki ta OECD. Blinken ya ba da shawarar cewa Amurka da Faransa za su iya yin aiki a kan damuwa ta bai ɗaya a yankin Sahel na Afirka da kuma tsaron na haɗin gwiwar Amurka da Turai. Shugaban hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ta faɗa a jiya Laraba cewa matsalolin kayayyakin jin kai a ƙasar na ƙaruwa cikin gaggawa, har ma lokaci na ƙurewa kafin shiga lokacin sanyi. Lokacin sanyi na gab da shigowa, in ji Mary Ellen McCroarty, babbar daraktan shirin abinci na duniya a Afghanistan, tana faɗa wa manema labarai ta bidiyo yanar gizo a Kabul. Ta ce muna da sanyi mai tsanani a Afghanistan, farashin mai da ke tashin gorin zabi zai jefa mutane cikin wahalar samun abinci da kuma samun ɗumi a gidajensu. Gabanin Taliban ta kwace mulki a Kabul a ranar 15 ga watan Agusta kana ta kafa gwamnati. Dama kasar tana fama da matsaloli na tsawon shekaru da suka hada da fari da yaki da cin hanci da rashawa da kuma annobar COVID-19. Sama da mutum miliyan 18 ne ke bukatar taimakon jin kai, har da mutum miliyan 14 da ba sa samun abinci. Akwai kuma yara miliyan 2 da suke kan hadarin kamuwa da tsananin tamowa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ba da shawarar baiwa yara rigakafin malaria a kudu da hamadan Afirka da ma wasu yankunan nahiyar masu fama da tsananin yaduwar cutar malaria. An tabbatar da ingancin rigakafin da ake kira Mosquirix a wani aikin jarrabawa da aka gudanar a Ghana da Kenya da Malawi, inda yara sama da 800,000 suka samu rigakafin. Hukumar ta WHO ta ce malaria ita ce babbar cutar da ke hallaka ƙananan yara a kudu da saharan Afirka, inda yara 260,000 'yan ƙasa da shekaru 5 ke mutuwa a duk shekara. Rigakafin da ake bukata a baiwa yara sau hudu yana yaki da kwayar cutar malaria ta Typhus Pharum mai hadari a duniya, kana mafi yawa a nahiyar Afirka, in ji WHO a wani sanarwa ga manema labarai. A cewar mujallar The Wall Street Journal, za a kwashe shekaru da dama kafin rigakafin ya isa ko ina a duniya. A ƙarshe, Pakistan ta naɗa Laftanan Janar Nadim Anjum sabon shugaban ma'aikatar leƙen asirin ƙasar. Ya dai maye gurbin babban daraktan ma'aikatar tattara bayanan sirri ta ISI a takaice, Laftanan Janar Faiz Hamid, wanda ya jagoranci ma'aikatar tsawon shekaru 2, kana zai zama babban kwamandan rundunar sojojin Peshawar. Sashen yaɗa labarai na ma'aikatar sojin ƙasar ne ya sanar da wannan naɗin a ranar Alhamis a matsayin wani ɓangare na sauye-sauyen shugabancin soja. Masu lura da harkokin soja a ƙasar sun maida martani akan naɗe-naɗin, suna faɗin cewa naɗin da aka yi wa Hamid na nufin akwai yiwuwar zai shiga sahun masu neman mukami mafi girma na sojin ƙasar a sabuwar shekara.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda darajar takardar kuɗin ƙasar wato naira ke ci gaba da faduwa, hakan kuma na shafar farashin kayayyaki. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a wannan rahoto.
A 'yan kwanakin nan dai darajar naira a Najeriya sai ƙara faduwa ƙasar wasu ke yi, yayin da darajar dalar Amurka ke ƙara tashin gauran zabi. A wannan mako sai da aka canza a dalar Amurka ɗaya akan kusan naira 600 a kasuwar bayan fage. To ko me ke jawo hakan? Dr. Yushewu Aliyu, masanin tattalin arziki ne a Najeriya.
Kasancewan ƙasan dogaranta da abubuwan da ake shigowa a ƙasa, a ciki hada tataccen man fetur wanda ake kashe kuɗaɗe masu yawa a kansu, ya shafi yanda ake samar da ita dala ɗin a cikin ƙasan da kuma irin buƙatuwar da ake da ita domin kasuwanci, wanda ya shafi abubuwa daban-daban a cikin ƙasan. Na uku kuma ya shafi ɗabi'un mutanen ƙasan, waɗanda ko da yaushe idan su kai almundahanu saboda kasancewa an sa wasu wato BVN a bankunan mutane da yawa daga cikin 'yan ƙasan suna buƙatar su canza naira zuwa dala domin su aje shi, wanda a turanci ake ce mishi dollarization, waɗanda da yawa daga cikin mutanen Najeriya sun koyi wannan ɗabi'an kuma suna yin wannan ɗabi'an. Saboda haka kullum ana buƙatar dala, ba don kasuwanci ba, ana buƙatar dala don a ije ta saboda wasu a kiyaye wasu abubuwa. Haka kuma akwai tsare-tsare da aka kirkiro su waɗanda na rage darajar kuɗin ƙasan, wanda ake tunanin cewa in an rage darajar kuɗin ƙasan zai sa masu zuba jari su zo su zuba jari a ƙasan, wanda kuma akwai bambance-bambancen ra'ayi akan ita kanta wannan din.
Hauhawar farashin dalar Amurka a cewar 'yan kasuwar Najeriya ya jefa su cikin matsala.
Sunana Alhaji Isa Adamu, mataimakin shugaban 'yan kasuwa na arewacin Najeriya na Arewa Traders Association of Nigeria. Sanadiyan hauhawan wannan farashin dala ya jawo mana ƙarancin jari. Idan misali kana da kuɗi naira miliyan 5 ko miliyan 10, idan za ka siyo misali dila 100 ko dila 150 ko dila 70 haka, yanzu bai wuce ka siyo dila 30 ko dila 35 ba. Wanda wannan dila 30 ko dila 35 da za ka siyo kuma a yanzu, saboda tsananin da wato farashi ya riga ya hauhawa, ba za ka taɓa samun wani riba na kirki wanda har zai sa kai ka iya rayuwa, ka biya buƙatunka na yau da kullum, ma har ko ka iya ka taimaki wani ba. Saboda haka muna cikin matsala na ƙarancin jari. Idan da dala tana ƙasa, to za ka siyo abu mai ɗan yawa. Yanzu dala ya riga ya hau.
Da ko yanzu menene ga Dr. Yushewu Aliyu?
Dole ne shi wannan ɗanyen man fetur ɗin da ya yi wanda dama da akan je a siyo shi a ƙasashen waje, a dawo da akalan samar da man fetur ɗin nan a cikin ƙasar nan, a rinka tace shi, wanda zai rage amfani da daloli wajen shigo da shi a cikin ƙasar nan. Haka kuma ɗabi'an mutanen ƙasan waɗanda suke canza naira ta koma dala, shi ma sai an duba shi.
Cewar Alhaji Isa Adamu, yanzu akwai abin da suke son ƴan Najeriya su gane.
Muna so mu ji amfani da wannan dama mu shaida wa su mutane wanda suke zuwa kasuwannin mu cinikayya. Wannan tsadar kaya ba dadin sa muke ji mu ma ƴan kasuwa. Mu ma kanmu ya jefa mu cikin hali na kunci da wato karancin jari da kuma mu kanmu abin da muke samu ya ragu kwarai da gaske. Ta hanyar da yanzu kokari muke yi mu ga mun kare kanmu har a zuwa lokacin da Allah zai kawo sauki wannan al'amarin.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda matakai da gwamnatin Najeriya ke dauka zai taimaka wurin kara tada ko madar darajar nairar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda jama'a ke ci gaba da nuna fargaba dangane da yadda 'yan fashi suka fara kai farmaki a kewayen bankuna musamman ma ya mai babban birnin kasar, inda a cikin kwanaki uku kacal sau biyu barayi suna tare mutane dauke da miliyoyin kudade na sefa ko dai za a kai ajiya ko kuma an ciro su daga banki. A wata hira da Suleiman Muni Barma ya yi da shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Saidu, ya buƙaci hukumomi da al'umma su tashi tsaye don kar ya lagon waɗannan miyagun biya.
Abinda ba mu sani ba hwarin a cikin birnin Yamai ko a cikin maimayan birane namu, yau gashi an hwara yin shi, kuma abu ne wanda idan ba a ɗauki matakin nan ingantacci ba an ka fuskance shi to zai kamari kuma ya tada hankalin jama'a dangance da yanayi wanda ake ciki. Ba a san ba yau abinda muka ji ga makwabta ka ɗauko kuɗi da banki ko cikin mota a tarbe mutane da bindigogi ana halbe-halbe. Wannan abu ne wanda muka gani ga wasu ƙasashe na makwabtanmu inda rashin tsaro ya yi kamari. Ba mu san shi ba, don haka ya kamata a ƙalubalance shi da duk wata dubara da wani abu wanda ya kamata a yi saboda a tsaida shi. Kana jin ɗari-ɗarin tahiya wurin aje kuɗi ko wurin ɗauko su, musamman ma in kuɗin suna da yawa. A ganin mu abu idan yana sabo aka tunkara shi a yi maganin shi. Kuma irin waɗanda abubuwa in ka diba suna da alaƙa ga dole al'umma su ma su ɗauki matsayinsu na su yi rayuwa tsakani da Allah ga matsayinsu na 'yan ƙasa. Tunda waɗanda abubuwa mafi yawanci an ka yi su, to za ka ga an samu abin da aka ce ma complicity gama kai. Don haka muna ganin jami'an tsaronmu suna buƙatar irin sabon horo na irin waɗanga sabon ta'addanci da karibu a cikin ƙasarmu. Kai ya zamanto ya samu gindin zama a cikin ƙasarmu. Kenan jami'an tsaro su tsananta bincike, su tsananta neman labaru na sirri, unguwa-unguwa, menene mutane suka yi, menene suka tanada. Na biyu, su kankansu al'umma su yarda su yi ka ba jami'an tsaro haɗin kai wurin ba da labaru ga duk wani motsi ko duk wani gungu wanda sun ka gani na jama'a wanda ba su yarda da shi ba. Tunda cikin unguwa-unguwa kowa ya san kowa, tun yanzu ana iya a ɗauki matakin ne. Shi abu in ya fara tun yana jariri aka tunkara shi ba sai ya gangata ba kwade.
Nasiru Saidu kenan shugaban kungiyar Voix des Sans Voix a hirarsu da Suleiman Muni Barma. To za mu sake komawa tarayyar Najeriya, inda hukumar da ke kula da kafafen yaɗa labarai na ƙasar ta ba da lasisi ga sabbin gidajen watsa labarai 159 a lokaci guda. A wata hira ta musamman da shugaban hukumar Shehu Balarabe Illela ya yi da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda, ya bayyana dalilan da suka sa gwamnatin Najeriya ta ba da waɗannan lasisin da amfaninsu ga ƙasar. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Dama daga cikin aikin wannan hukuma shine bayar da lasisi wa kafafen watsa labarai a nan ƙasar, ko da talabijin ne ko kuma radio. To a kowane lokaci muka samu mutane da suke neman a basu lasisi. Muna da lasisi a wannan karon, mun tura takardu sama da wajen kusan 300 wa ofishin domin a amince musu. To alhamdulillahi an yi abin da shugaban ƙasa ya yi amfani da ikonsa, kuma wanda an dade ba ya kaman haka ba, ya ba da lasisi wa ofisoshi da kamfanoni da mutane 159 a wannan karan. Kuma banda wannan akwai sama da 100 wanda suna jira su ma za a bada su. to kun ga wannan ba karamin ci gaba bane a ce shugaban kasa aminci da ake cewa ba yancin jarida ba yasan gidajen jarida a ce kuma shine yau yazo ya sa hannu yace a ba da gidajen kamfanin 159 su bude gidajen radio kin ga dole ne mu yi jinjina ma shugaban kasa Muhammadu Buhari a wannan wuri
ta yaya kuke fadakarwa ne a bin dokokin hukumar ku
a lokacin da duka zo zamu baka lasin domin ka bude gidan talabijin ko radio a cikin takardun da zamu baka akwai kaidojin shimfiɗe a ciki na farko ka zo ka cika form ka register ko da wani cewa kana sha'awa ka yi na biyu da maka zayyana a tsara maka tsarin gidan radio ma kansa tukunna wanda ina da ka saka wannan da tsara maka shi akwai muna da technical officers wato masana akan wannan tsare-tsare wanda in baka su zamu iya za a iya yi maka shi sannan banda wannan kuma idan mun gama zamu hada mu kai ma minista na watsa labarai wanda shi kuma zai kimtsa komai da komai ya miƙa ma shugaban ƙasa wanda kuma shike da fadi na ƙarshe akan wannan bayan jami'an tsaro na rukuni daban-daban sun yi bincike sun ga cewa ka cancanta babu wasu 'yan ta'adda da suke goyon bayanka babu wata ƙasa da take mukiyar Najeriya ce da take goyon bayanka sannan sai a turo mana bayan shugaban ƙasa ya sa hannu ya amince to mu kuma sai mu rubuta lasin ɗinka mu baka lasin ɗinka amma ba za ka izagon ƙasa ma Najeriya ba da yake nan na biyu ba za ka yi abin da yake zai soki wata kabila ko wani addini ba sannan na uku za ka yi amfani da wannan lasin ne domin ci gaban Najeriya kuma haɗa kan al'ummar Najeriya to akwai sai kaidojin da dama wanda dole za ka sanu akai amma kin san dan adam kuma yadda yake kana bashi kuma sai ya zama ka wani abu daban lokacin da ya sami lasin din hannunsa sai fara zama ka wani dan adam kuma sai a fara kayya da shi yana cewa yana da yanci amma lokacin da yazo yake neman lasin din ya manta da yancin sa ya manta da cewa shine ya sa hannu cewa ya yarda da waɗannan ka'idoji da muka bashi
akwai dokar hukumar da ta haramta watsa labarin kafafen kasashen waje kai tsaye ba ka ganin kaman wannan dokar yana karawa kafafen kasashen wajen farin jini fiye da waɗannan na cikin gida da kuka ba lasisi
ni kamar da nake fara ni dan jarida ne kuma dadin abin nayi aiki a Najeriya kadan kuma na aiki a kafafen watsa labaran duniya din na san me suke yi saboda ka babu wani wanda zai daga mun ido ya kalle ni akan maganar harkan watsa labarai musamman wanda suka shafi na kasashen duniya tunda na shafi shekara 30 saboda haka na san kabli da ba'adi na kafafen watsa labaran duniya na san menene muradansu na yi aiki a cikinsu a nan na koyi harsunansu saboda haka babu wata ƙasa da za ta yadda kawai daga Najeriya ka duka tura mata labarai cikin ƙasanta da harshen ka ko da harshen ita take magana da shi ba su yadda ba to dan menene yasa mu kuma za mu bari kawai ka je ka kimtsa labaranka daga wata ƙasa ka duka watsa mana shi kai tsaye a wannan ƙasa in akwai wata ƙasa da ta amince da abata ka gaya mun sunan wannan ƙasar faɗa miki cewa ba haka al'amarin yake ba
to kenan ba za a gyara dokar ba kenan
ba maganar gyara ba dama ɓace take ba ai ba maganar akada gyara abin da ke a ɓace ne ai dama doka ce da aka yi ta aka hana a watsa labarai kai tsaye ai ba laifi bane haka
Shehu Balarabe Illela kenan shugaban hukumar da ke kula da kafafen watsa labarai a Najeriya a hirarsu da Madina Dauda a Abuja. To za mu sake komawa Jamhuriyar Niger inda kungiyar kasashen duniya masu magana da yaren Faransanci wato OEF tare da gudunmuwar gwamnatin Niger da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka kaddamar da wani tsari na yi wa yara da mata kusan 300,000 takardar haihuwa kyauta a karamar hukumar Dingas da ke yankin da Magaram. Mai martaba Ahmadu Zakari shine sarkin garin na Dingas ya yaba da wannan tsari kamar haka.
Wannan abu ne wanda dama mu muke jira. Wannan audience foreign da ake ce mishi a zo ya karkara gudun talaka a yi mishi takardar haihuwa wanda bai an da Allah bai saba yake da ya samu damar yi mishi irin takarda dan saboda duk wanda ya huce sati ɗaya sati biyu ba a mishi ba takardar haihuwa dole ne sai ya tashi daga nan mu sai ya yi kilo wani gun 100 tare da wakilansu dan a yi musu takardar haihuwa to wannan gashi gwamnati ya gayyato mana OEF tare da makarabansu an zuwa halle gida za a yi musu a cikin gari 10-15 na kantinan komin wannan tamu wannan abu ne mu mai muhimmanci saboda matsala ce wadda muke da ita ake so a warkasu da wannan da ita in ka diba yaran mu wanda suke shiga makaranta tun daga aji na ɗaya har aji na shida sai sun zo lokacin da za su jaraba wanda za su jaraba to a lokacin nan ne uwayensu dole su ciri su kullu don su je su wa nan yaran takardar aihuwa. Kira da za mu yi ga gwamnati tare da su OIF da duk sauransu wanda suke dafa wannan fanni muna so su kalle mu da idan rahama. Wannan guri namu yana buƙatar irin wannan abun a lullumka shi. In ka diba wannan abu da za a yi mun ji suna cewa suna so su samu 300,500. Ni na imani mutanen da za a samu in a cikin wannan ɗan kwanakin da za su ɗauka aƙalla an samu 700,000.
Kara a sha'afa, muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da Magaram. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai zo mana da shirin nakasa.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A makon jiya shirin nakasa ya tabo batutuwan da suka shafi kurame a albarkacin makon musamman na Majalisar Dinkin Duniya wanda ake hidimomin sa a makon karshe na watan Satumban kowace shekara. Kamar yadda aka ci, shirin na ƙasa ya maida hankali akan ilimin yara kurame. A yau ma za mu dora daga inda muka tsaya a hirar da muka yi da Sha'ibu Audi, daraktan makarantar kurame ta birnin Yamai.
Karantar sa yaron kurma sai wanda ya yi kurmanci. Ba Faransai kadai ne, koko kana da pedagogy, ka yi Turanci, dole sai ka yi maganar kurame. To wannan maganar nan ne, in ba mutum ya sa kanshi ne. Wannan magana a koyo shi ba karami abu na ba. Yawin da matsala babba ya ce wajen college ne, duk wace yaro yana da professor kamar boko haka tunda su matiyar kala-kala ne. To in ka dauki sai ka gani akwai professor biyu wanda su sun samu formation ga maganar kurmanci. Su kuma ba su iya yadda ake so ba. Me kamin suna kwatanta musu yayi dai babu.
Akwai yara da yawa kurame da ke ɗaukar karatu a nan ne?
Alhamdulillah muna da yaro 187. Jikinsu akwai mata 69.
To ya kuke ganin yadda suke mai da hankali akan sha'anin karatu?
Suna son karatu. Ka san duk wanda wani yaro da ya zo nan cikin fami ne ya hito. To cikin famikin nan yana gani ɗan uwansu su suna ta yi karatu, shi ma ya ce ma uwaye ni ma ina son ta yi karatu. Duk wanda suka kawo yaron sai suke sun masa mu sai ke ya kai sun masa ku ai suna da yanki a ba su horo. Kurma yana da kuzari kuma yana da ambition, yana da buri kwarai ya yi karatu koko ya koyo wani abu. Amma sai ka gani wani bi akwai problem tun da malamai su tuwa college da liseki nan ba su iya kurmankin nan. Akwai wanda ba su taba yi kurmanki. Kamar dauki wani mushe ya zo kamar yana matematik. To in ya zo bai iya kurmanki ba. Kan san dai baki kare ne ana gani yana magana. Me lesu ba su ganewa. Me mule faran ubannin da suna ce muna wannan akwai kai nake nono ba wani abu na ba. A yi magana a gane da juna wannan ne masala. Yana gani wanda ba kurma ba kuna magana kuna dariya. Amma shi in yazo ya tambaye ka wani abu sai ka ce kai ni ban gane ba. Kai menene yake so? To kun ga wannan akwai ciwo kurai.
Baya ga matsaloli na karancin malaman da suka lakanci maganar kurame, waɗanne matsaloli ne ha kuke fuskanta? Babu akwai wadatar kayan aiki haka?
Gwamnati yana kawo ina shi kokari amma na gwamnati bai isa. Wani bi dole sai dai lefaran kuma su iyaye kuma su samu su kara. Sai su samu su kara amma kamar in mun dauka wajen su mun muna aiki da abinda ana ce dictionary da sin kamar mu dictionary kin mu na abin nan na kurame ne. Akwai wannan akwai alphabet to akwai language sin kin nan don ku waɗannan duk akwai kuma mu nan alhamdulillah muna da partner abokan hulɗa kungiyoyi ne masu zaman kansu su ma bankin abin da gwamnati yana kawo suna kawo nasu kokari ina dauki ni misali ga sal na informatic kungiyoyin ONG ne suka yi muna da wannan classification shejekin nan duk wani kungiya da ana ce mai remember Niger sune suka yi muna har da wannan shato to kuma akwai wadansu kuma da suna kawo mu tarmako wajen ba da karatu koko wajen kare ilimi wajen kawo abinci tunda nan shakin midi nan ne yara suke ci abinci nan yamai ekol wanda kura mai zalla ne suna zo su yi karatu ita kadai ne to yara suna zuwa da ko'ina in mun ce midi su koma gida lissuwar su zo faran basu da hali dan wannan ne muka ce to muna rike su midi su ci kuma tarezer mu shiga wajen kanzer mu suke su sabuka guda ne suke yi
to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba Shaibu Audi director makarantar kurame ta birnin Yamai ni Suleiman Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku mu ni lafiya
Sile sai kuma Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
A inganta yaki da haƙan ma'adinai ta farauniyar hanya yana babban sarkin dagban ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labari jaridar ta ce dagban wura yana Muhammad Bukari na biyu ya bayyana damuwarsa game da yadda ake ci gaba da lalata gandun dazukan kasar Ghana yana cewa hakan din na barazana ga rayuwarmu a nan kasar zuwa wannan lokaci ya caji gwamnati ta inganta yakinta da take da masu hakan ma'adinai ta barauniyar hanya wadda aka fi sani da suna galamsai da waɗansu harkoki da ke lalata gandun dazukan kasar da yake magana a fadar gwewa a Nyandi cikin jihar Arewaci sarkin na dagban ya bayyana cewar fadarsa a shirye take ta bayar da dukkan mawata domin kawar da wannan mugun aiki ɗan sanda sun kau da wani zub da jini a yankin Kurobo jaridar The Chronicles ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce wani abin mamaki ya abko a duma su Kurobo cikin jihar Gabashi a ranar Lahadi yayin da matasa bainin jama'a suka tobi wani sarki daga kullun yakinsa da kuma takalmin sarautarsa nene tete zogle wadda aka bi sani da suna Francis Osakono da ke ikrarin shi ke mallakan sarautar pingwa a cikin yankin sarautar manyan Kurobo yayin da yayi niyan shiga filin wani wasan idi nasu na shekara-shekara na manyan festival ya hadu da kushin matasa magoya bayansa waɗanda ke zarginsa da yaudaransu su kauracewa majalisar gargajiyan manyan Kurobo karkashin shugabancin Nana Sakiti na biyu kono na manya Kurobo ban zabi wani a matsayin magajina ba in ji shugaban ƙasa jaridar Daily Graphic ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce shugaban Nana Addankwa Akufo Addo ya faɗa cewa bai zabi wani a matsayin magajinsa ba yace duk wani mataki ko kuma dai wani abu a game da haka riga malam masallaci ne a ainihin tsarin demokradiyyar jam'iyyar NPP sai dai shugaban ya nuna cewar zai taimaka wurin gangamin duk wanda aka zaba a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar a zaben shugaban kasa na shekara ta 2024 da yake magana a POFM da ke wani tashar radio da ke a matsuguni a Kumasi a ranar Litini yayin ziyararsa na kwanaki hudu a jihar Ashanti shugaban ya ce zai yi kokari yayi taka tsantsan domin tabbatar da hadin kan jam'iyyar wannan mukai zo karshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Malam Ridwan. Da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman wanda ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.